tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 7 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel na sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai.
A yau Lahadi an zuke sojoji a kewayen birnin Bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan Iraki da jirgi mara matuki. Jami'an tsaron Sudan yau Lahadi sun harba barkonan tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulki da wasu malamai suka yi. Falastina sun yi Allah wadai da Isra'ila kan in amincewa da alƙawarin buɗe ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za a ji irin halin da ake ciki a jihar Anambra, inda har a yau Lahadi ake ci gaba da kada ƙuri'u na zaben gwamna.
A yayin da ake wannan ne, hukumar zaben ta fara ayyana sakamakon zabe a safiyar yau, musamman na ƙananan hukumomin da an riga an hado sakamakon nasu.
Ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya na jihohi 36 na kasar.
Jihohin da aka ci bashin domin su suka amfani da kudaden nan, kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan.
Kadan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, bayan duk waɗannan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mun akai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. A yau Lahadi ne aka zubge sojoji a kewayen birnin Bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan Iraki da jirgi marasa matuki dauke da makamai da aka kai hari gidansa. Harin dai ya ƙara dagula al'amura sakamakon kin amincewa da sakamakon zaben yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan da ya gabata. 7 daga cikin masu gadin firaminista Mustapha Al-Qadimi sun samu raunuka a harin akalla jiragen sama marasa matuki guda 2 dauke da makamai da sarkin yankin Green Zone na Bagadaza, a cewar wasu jami'an Iraki 2. Sun yi magana ne bisa sharaɗin sakai sunansu saboda ba a ba su izinin ba da bayani a hukumance ba. Al-Qadimi bai ji rauni ba, daga baya ya bayyana a gidan talabijin na kasar Iraki yana zaune bayan wani teburi sanye da farar riga yana kallo cikin nutsuwa. Hannunsa na hagu ya bayyana an nade shi da bandeji. Wani mataimakinsa ya tabbatar da cewa firaministan ya samu karamin yanka a hannunsa. Mazauna birnin Bagadaza sun ji ƙarar fashewar wani abu da ya biyo bayan harbe-harben bindiga daga yankin Green Zone da ke ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da ofishin gwamnati. Hotuna sun nuna ɓarnar da aka yi a gidan Al-Qadimi da suka haɗa farfasa tagogi da kuma cire wasu kofofi a gidan. Jami'an tsaron Sudan yau Lahadi sun harba barkonan tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulkin da wasu gungun malamai suka yi a farkon wani taron kwanaki 2 na nuna rashin amincewa da yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Ɗaruruwan malamai ne ɗauke da tutocin da aka rubuta a ga mulkin soja, tare da yin kira da sauye sheƙa zuwa cikakken mulkin farar hula a wani gangami a wajen ma'aikatar ilimi a Khartoum, babban birnin ƙasar. Tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba ake yin zanga-zangar adawa da juyin mulki a faɗin ƙasar, wanda ya haɗa da dubun dubatar mutane a ranar 30 ga watan Oktoba da ya gabata. Amma an fuskanci munanan zanga-zanga. Aƙalla masu zanga-zanga 14 ne aka kashe tare da raunata kusan 300, a cewar kwamitin ƙungiyar likitocin Sudan mai zaman kansa. Palestina sun yi Allah wadai da Isra'ila kan kin amincewa da alƙawarin bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus, matakin da zai maido da babban ofishin diplomasiyar Washington ga Palestinawa a birnin da ake takaddama a kai. Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett ya ce da yammacin jiya Asabar babu wani wuri a birnin Kudus da yake don gudanar da wani aiki na Amurka. Gwamnatin Amurka ce ta rufe ofishin jakadancin Amurka na Kudus a ofishin da ya kwashi shekaru yana aiki a matsayin ofishin jakadancin Palestinawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya alƙawarin sake buɗe birnin, matakin da Isra'ila ta ce zai ƙalubalanci ikonta kan birnin. Sake buɗewa zai iya taimaka wajen gyara alaƙar Amurka da Palestina da ta lalace ƙarƙashin Trump. A cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar harkokin wajen Palestina ta ce tana kallon sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin a matsayin wani ɓangaren alƙawuran da ƙasashen duniya suka yi na kawo ƙarshen mamayar Isra'ila da ta yi na tsawon shekaru da dama da Palestinawan suke yi na neman ƙasarsu.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kama kai ga jin kashi na biyu. Bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A jiya Asabar dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta fara gudanar da zaɓe na gwamnan jihar Anambra, inda har a yau Lahadi ake ci gaba da kada ƙuri'a. Duk kuwa da cewar hukumar zaɓen ta fara bayyanar da sakamakon wasu daga ciki na ƙananan hukumomi a jihar. Abokin aikinmu Alfonso Okoro Igwe ya aiko muna da ƙarin bayani na halin da ake ciki a jihar.
Ci gaba da gudanar da zaɓen gwamnan jihar Anambra yau don baiwa waɗanda ba su samu damar kaɗa ƙuri'unsu jiya ba wata damar yin haka. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce ta ga buƙatar tsawaita zaɓen ne saboda tangarɗar da aka samu daga na'urar tantance masu zaɓe a jiya, lamarin da ya sa wasu ba su samu damar kaɗa ƙuri'unsu ba. A yayin da ake wannan ne hukumar zaɓen ta fara ayyana sakamakon zaɓe a safiyar yau, musamman na ƙananan hukumomin da an riga an haɗo sakamakon nasu. Kawo ga lokacin tura wannan rahoton, tsohon gwamnan bankin Najeriya da ke ɗan takarar jam'iyyar ABGA Farfesa Charles Soludo ne ke kan gaba a duk ƙananan hukumomi shidan da aka ayyana. Farfesa Soludo ya samu nasara ne a ƙananan hukumomin Orumba South, Anocha, Onitsha South, Oka South, Anambra East da kuma Njikoka. To kome masu sa ido a wannan zaɓe kamar su Mr. Chike Anyonu ke cewa,
"Everything contrary to our previous expectations went very well, except for some glitches or hitches we had here and there."
Ya ce kome ya tafi daidai fiye da muka zata. Ko da yake a farko an samu matsaloli a wasu fannoni na zaɓen, yadda aka gudanar da zaɓen ya yi. Dr. Allen Sinyonu mai fashin baki ne kan lamuran siyasa.
"The trend that I'm seeing is what I really expected."
Ya ce lamarin da nake gani shi ne na hango cewa jam'iyyar ABGA tana iya lashe wannan zaɓen. Idan aka yi la'akari da cewa sun yi ayyukan raya al'ummar jihar tare da biyan ma'aikata. Jihar Anambra tana da ƙananan hukumomi 21 ne. Kuma hukumar zaɓe ta INEC ta ce ta samu sakamako na ƙananan hukumomi 19, ciki har da ƙananan hukumomi 6 nan da ta riga ta ayyana sakamakonsu, yayin da tana jiran sakamakon biyun da suka rage, kamar yadda kakakinta Barista Festus Okoye ya bayyana a safiyar yau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Oka, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku ci gaba da bibiyar shafinmu na voahausa.com don samun cikakken rahotanni a game da zaben na jihar Anambra. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Ma'aikatar kula da lafiyar jama'a da ke ƙarƙashin ikon Taliban a Afghanistan ta sanar yau Lahadi cewa an fara wani aikin allurar rigakafin cutar shan inna a faɗin ƙasar na tsawon kwanaki huɗu da nufin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 allurar. Shekaru 3 da suka gabata kafin karɓe iko a Afghanistan, Taliban ta haramta wa ƙungiyoyi da Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da allurar rigakafi da suka shirya yi gida-gida a sassan ƙasar da ke ƙarƙashinta. da alama kungiyar ta yi kuncewa ƴan tawagar za su iya zama ƴan liken asiri ga gwamnatin da ta gabata ko kuma kasashen yamma. Saboda haramta rigakafin da aka yi, kimanin yara miliyan 3.3 a cikin shekaru 3 da suka gabata ba a yi musu allurar rigakafin ba. Afghanistan da makwabciyar ta Pakistan su ne kaɗai ƙasashen da cutar shan inna ke ci gaba da yaduwa a duniya, kuma cutar na iya haifar da gurguncewar ƙananan yara. Tun daga shekarar 2010 ƙasar ta fara gudanar da kamfen na rigakafi akai-akai, inda ma'aikatar ke bi gida-gida tare da bada rigakafin ga yara. Yawancin ma'aikatan mata ne, tun da za su iya samun damar samun uwa da yara da kyau. Daga ƙarshe garowakin dabbobi da suka bushe abin tunatarwa ne cewa fari ya sake afkuwa a arewacin ƙasar Kenya na baya-bayan nan a jerin bala'in yanayi da ya mamaye yankin ƙahon Afirka. Yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke jawabi a taron sauyin yanayi na duniya a Glasgow, makiya yana kallon dabbobin da suke so na fama da rashin ruwa da abinci. Yusuf Abdullahi ya ce ya yi asara awakai 40. Idan sun mutu, duk mun mutu, in ji shi. Gwamnatin Kenya ta ayyana afkuwar bala'i a cikin ƙananan hukumomi 10 daga cikin 47 na ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane miliyan 2 ne ke fama da matsalar ƙarancin abinci, kuma yayin da jama'a ke ƙara yin tattaki don neman abinci da ruwa, masu lura da al'amura sun yi gargaɗin cewa tashin hankali tsakanin al'ummomi na iya ƙara ƙamari.
Kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Har yanzu dai muna Najeriya, inda batun shigar da gwamnatin tarayya ƙara da gwamnonin jihohin suka yi yake ci gaba da ɗaukar hankalin ƙwararru a fannin tattalin arziki, wanda suka bayyana ra'ayoyi mabambanta a kan batun cire wasu maƙudan kuɗaɗe da suka kai dala Amurka miliyan 418 daga asusun gwamnatocin jihohin ƙasar 36. Kuɗaɗen dai yana da nasaba da bashin Paris Club da gwamnatin tarayyar ta karɓo a madadin jihohi. Wakiliyarmu a Majalisar Dokokin Ƙasa, Madina Dauda, ta yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa muna.
Mai shari'a Inyan Ekwa na babban kotun tarayya da ke Abuja ya hana gwamnati cire waɗannan kuɗaɗen ne bayan lauyoyi da ke tare gwamnoni suka ce jihohi za su shiga halin ha'ula'i idan aka ɗebe waɗannan kuɗaɗen, domin ko a yanzu yawancin jihohi ba sa iya riƙe kansu. Amma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, yana mai ganin gwamnati ba ta da laifi idan ta nemi kuɗaɗe da ta yi wa jihohi lamuni, tun da jihohin ne suka more kuɗaɗen.
Waɗannan ba su suka aka ci, kin ga a jihohi aka yi amfani da su, ƴan jihohi suka ƙaru, ba gwamnatin tarayya ba ne ta amfani da kuɗin. Tsuntsun da ya kira ruwa ya yi dole shi ruwa ka duka. Jihohin da aka ci bashin domin su suka yi amfani da kuɗaɗen nan, kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan, duk lokacin da gwamnatin tarayya ta so karɓan kuɗinta, ai ko dole ta lalibi wa'innan jihohi ta karɓi kuɗinta.
To sai dai da malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, yana ganin matakin da kotu ta ɗauka a kan waɗannan kuɗaɗen ya yi daidai, domin idan aka ce za a riƙa cire waɗannan manyan kuɗaɗe daga asusun jihohin ƙasar, musamman ma jihohin Arewa, ko albashin ma'aikatansu ba za su iya biya ba.
In aka yi wannan aiwatarwar, zai zamanto jihohi ƙalilan ne za su iya biyan albashi, amma kusan jihohin Arewa gaba ɗaya ba za su iya biyan albashi ba. Saboda haka wannan abu yana da tasiri sosai akan wajen walwalar jama'a a cikin ƙasa, saboda kuɗaɗen da suke yawo cikin mutane zai gagara samuwa, sannan kuma yanayi na talauci zai daɗa ƙaruwa.
Amma a lokacin da yake nashi nazarin, masanin harkar hada-hada da musayar kuɗaɗe Kasim Kurfi yana mai ra'ayin gwamnati tana da hurumin cire kuɗaɗen daga cikin asusun jihohi, domin akwai haƙƙin waɗansu mutane a cikin kuɗaɗen. zaben ba ma na gwamnatin tarayya kadai ba.
Kamar yadda kika gani cewa gwamnatin tarayya tana da hurumi da za ta iya cire wani abu daga kananan hukumomi ko kuma jahohi. Wannan yana faruwa idan ita jihar ko karamar hukumar ta sa hannu ta ce a bata bashi kuma ga yadda za a rika hiddawa daga kasanta da ake bata daga gwamnatin tarayya. Wannan abun ya samo asali yayin da gwamnatin tarayya lokacin mulkin Obasanjo aka samu yafewa na dimbin biliyoyin kuɗi a gwamnatin tarayya. To a wannan lokaci da aka yi sai gwamnatin tarayya ta ɗauki waɗannan yafiya kamar ita aka yafi ma. Sai hukumomin local government ana kiransu algon sai suka shirya da wasu consultants suka ce masu su za su masu kokari su gano cewa shi ma cikin wannan yafiyar da aka yi gwamnatin tarayya haddasu. Sai suka ɗauke su da niyyar cewa in suka yi masu kokari suka samu wani abu su ma za su wasu wani abu. To wannan tsari aka yi. Daga ƙarshe suka binciko suka ce lallai ga kuɗaɗen da za a ba jihohi. Gwamnatin tarayya ta diba lokacin gwamnatin mulkin Buhari ta ce to sai a ba su. Aka ba jihohi kuɗaɗe da nasu da na local government. Jihohi suka zauna akan kuɗi suka kashe.
An ɗaga sauraron ƙarar har sai ranar 30 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To baya ga batu na tattalin arziki sai kuma mu duba batu na ɗumamar yanayi. Inda Najeriya ta jajirce akan shiga gaba-gaba a sahun kasashen duniya masu neman a tabbatar da aiwatar da yarjejeniyoyin kare muhalli da ɗumamar yanayi a duniya. A wajen taron na 26 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a ƙasar Burtaniya, shugaban Najeriya ya buƙaci manyan kasashen duniya da su yi hoɓɓasa domin aiwatar da yarjejeniyar. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya zanta da wasu da suka halarci wannan taron ga kuma abinda suke cewa.
Wanda sale itatuwa da ake ana katako da su ma itatuwa da suna taimaka wajen iskar da ɗan adam yake sha. An tabbatar cewa shi ɗan adam yana shakar iskar oxygen yana fitar da wanda ake kira carbon dioxide. Su kuma bishiyoyi suna shakar carbon dioxide suna fitar da oxygen. To idan ana ta sare wannan bishiyoyi nan gaba wato ana ganin in aka tafi a haka shekara 200-300 nan gaba watakila za a waye gari iskar da ɗan adam ma zai sha bai daita. Ana wannan taro ta shekara don a yarjejeniya. Yanzu an lura cewa in ka lura zafi da ake samu kamar lokacin zafi lokacin bazara ya karu kuma ana cewa alkalamin auna zafi wato temperature ta karu da kamar degree 2 na Celsius. Ana kokari ma a yarjejeniya cewa a rage wannan zafi da koda 1.5 ko 2 yanda yanayin duniya zai zama normal. Da in ba haka ba za a ga kasashen da suke da kankara kamar can sama duniya above pole can arewa da kuma can karkashin duniya a ƙasa Antarctica da Arctic region kenan. Kankare da take nan tana narkewa. Narkewa nan da take tana ƙara daga teku wanda yawanci in ba a sa abu nan gaba duk kasashen da suke bakin teku za su zo ta mai mai suwa. So akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawa wanda ake so duk shekara ana zama a yi nazari kuma ana so a sami yarjejeniya. To abin da yake faruwa amma an yi yarjejeniya wani lokaci wasu kasashen ba sa yadda su bi ka'idojin da aka yadda. Kamar yanzu a bara a taron in ka lura ana ta zargi da Russia da China sun fi zuwa taron. India sun zo a da an yi yarjejeniya. Akan a cai da wasu abubuwa zuwa shekara ta 2050 inda sun kara sun ce sosai 2070. To ka ga irin wannan abubuwa shi ne yasa dole duk shekara ke zama a yi ta kokari. Sannan kuma a gefe za a ga wanda suke son kare mutuncin duniya su ma suna nasu a yi ta zanga-zanga ana kokari dai a sa shugabanni su farga su yi abin da ya kamata.
Ministan albarkatun ruwa na Najeriya kenan injiniya Suleiman Adamu a tattauna da ni da shi tawayar taho daga Ingila. Ɗaya da cikin waɗanda suka halarci wannan taron kuma hadda shugaban kamfanin da ke ƙeran motoci a Najeriya Malam Jelani Aliyu wanda yana ɗaya da jikin tawagar na shugaban Muhammadu Buhari ya yi mun ƙarin haske dangane da makomar Najeriya idan aka daina amfani da albarkatun man fetur aka koma a tsare-tsare wanda za su kawar da amfani da man a duniya wanda shi ne kuma gadon bayan tattalin arzikin Najeriya inda yake cewa.
Man fetur da ake magana duniyar ta rage sayen shi saboda za ta rage kuma ta riga ta fara rage amfani da shi. Sannan mu kuma kuma da muka sani Najeriya kasa ce wadda tana da albarka sosai a yayin da duniya ke son petrol muna kuma ana bidar amfani da hasken rana jama'a Allah ya bamu ita zamu ci gaba da gode ma Allah da cewa duk abubuwan da ake bukata da abubuwan da duniya ke bukata muna da su sannan kuma shi gubataccen man wanda ake samu petrol daga gare shi ba wai petrol kawai ake yi da shi ba ana ya sarrafa shi a yi robobi a plastics petrochemicals akwai abubuwa da dama wanda irin su composites wanda yanzu kuma sababbin motocin da ake suna da irin wannan abubuwan cikin su da yawa so inda duniya ta sama ba dole ne a ci gaba da kone petrolin ba amma shi gubataccen man za a ci gaba da amfani da shi wurin wasu hanyoyi daban wanda su ma za su ci gaba da taimaka ma ɗan adam
Malam Jelani Aliyu kenan Shugaban hukumar kula da tsare-tsare na kera motoci a Najeriya a tattauna da ne da shi daga Ingila tawar tarho Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Shamsiya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku masu sauraro. Dan ana biye da shirin matasa a duniyar kizo. A makon da ya gabata shirin ya duba alfanun sabuwar tsarin amfani da kudin naira ta yanar gizo, wato e-naira da aka kaddamar a Najeriya. Sai dai jim kadan bayan wannan yunkuri, sai labari iri daban-daban suka yi ta yawo a kafafen sada zumunta dake nuni da cewa miyagun iri na kokarin kai kutse ko janyo tarnaki ga wannan ci gaba da aka samu a kasar. Hakan yasa wasu shagunan sayar da manhajojin salula kirar Android da Apple suka sauke manhajar na wani dan lokaci daga shafukansu wannan lamari dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban bankin Najeriya CBN ya ankarar da yan kasar game da ayyukan wasu miyako dake yunkurin cutar da mutane da sunan e-naira Madalla, to kan wannan ne shirin ya zanta da kwararre kan sha'anin fasahar kimiyya ta yanar gizo da manhajoji wato a Adamu Garba.
Maganan gaskiya shine suna lokacin da suka dora akan manhajan Play Store da kuma Apple App Store. Ni kaina na saukar da shi a waya. Nace bari mu amfani da shi. Nayi ta kokari ne register yake. Ya bani wannan iro yace kaza bai bai ce kaza bai ba. Nayi iya kokari na hakura. Can sai naga banki na Zenith Bank sun tura wato sako suka ce mini zaka iya amfani da shi yanzu na kuma hawa na sassa duk abin da ya kamata na sa still ne aiki ba so kin ga idan kika duba haka da min kila wato shi manhajan bai gama nuna ba aka dora shi a wannan wuri yana daga ciki na biyu kuma bankuna ba dole su ji dadin wannan abun ba kuma bankunan nan mafi asalin yanda suke samun kudi ta hanyar yanan gizo-gizo ne idan ita bankin kasa ko kuma ce central bank tace za ta yi amfani ta samu kudi ta hanyar wannan kananan sauran bankuna inda suke samun kudi su dole ne a samu matsaloli so zai iya yiwuwa wasu ne wanda ba su ji dadi ba suka takura mu wannan aka sauke kamar yanda mu aka sauke application namu kwanakin baya Crowe zai kuma iya yiwuwa ba su shirya bane sun dora abun bai gama nunuwa ba yanzu aka samu matsaloli shine da kansu sai suka sauke saboda su kawo gyara wannan abun gudun zai iya kasance
to a cikin irin bayanin da ita a babban bankin kasar ta fitar ta bayyana cewa wasu sun fara kai zamu iya ce kutse kuma ita wannan manhaja a Najeriya ta ce muna da matasa masu baiwa masu basira sosai a kasa wanda kuma muna ganin wannan dama zai kara sa matasan su kara yin wani dabara ne na kai kutse ko
wannan ba za a taba cire shi ba shi duk wani abin da ya hawo yanar gizo-gizo dole ne idan ba sanya wato kafofin tsaro masu karfi ba a samu abin da ya shafi ya kawo irin wannan kamar yanzu misali kutse yanda kika faɗa kamar yanzu misali ita babban banki ta kirkiro da wannan manhajar kuma sai ta yi amfani da technology na kasashen waje yan Najeriya matasa da yawa wanda suke da ilimi na harkar wannan kimiyya da fasaha da yawa suka ce ai suna da dama da za su yi wannan menene yasa aka dauko wani kamfani ko daga Brazil aka kawo shi ne aka ce su zo su yi wannan so kin ga dole ne a samu matsaloli Wato, na farko akwai matsalar cewa menene matsayin banki da babban banki. Na biyu akwai matsalar cewa menene matsayin shi kanshi manhajar menene zai tabbatar. Na uku akwai matsayin cewa menene yasa manhajar ta fito daga waje kuma suna sata amfani da abubuwan naira. Maimakon a ce ta fito daga cikin gida. Kin ga wannan kalubalen dole ne a samu a magance su domin idan mutane suka amince da abu. Duk yadda suka yi kokari su cutar da shi in yana amfanin su za su haƙura. Idan kuma mutane ba su amince da abu ba, duk yadda abun yake da amfani sai sun yi ne za su kirkiro da za su cutar da shi. Kuma kin san abun da ya shafi abun da yake zama yanan gizo-gizo kasashe manya-manya ko Amurka ma tarar za ki ji a ce a yan fasa tsarin su an shiga wani wuri a leko asiri. So zai iya yiwuwa wasu ne suka yi wasu abubuwan da suka yi saboda su kawo wannan kutse akan wannan duk zai iya faruwa.
Shin kamar sauran irin nau'in kuɗi irin su crypto su bitcoin su waye ana ganin cewa da akwai bambanci tsakanin waɗannan kuɗaɗe wanda kuma Najeriya ta dakatar da tsarin amfani da waɗannan kuɗaɗe da ake yi na sauran ƙasashe shi yasa mata fito da tata. Shin kana ganin da akwai lauje cikin nadi?
Maganan gaskiya shine wato yanda duniya take tafiya ake tafiya abun da ya shafi sana'ar kuɗi. Ko da yake ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka goyi bayan a dakatar da harkar crypto saboda matsaloli da yake kawo wa wato real economy. Zan ce inda ya kamata ma'aikata matasa su samu ayyuka. Kuɗaɗe baya zuwa nan sai dai kawai ya zaga a cikin gidajen kuɗaɗe ya aiki niki akan kuɗi ya samu riba akan kuɗi ba tare da an yi aiki da shi ba. Shi yasa ne bakin wannan ni kaina da kuma wato waɗanda suke amfani da waɗannan damammaki su cutar da ƙasa ta hanyar satan kuɗi da kuma abubuwa da ake kira money laundering. But amma ba za a taba iya dakatar da abun da zamani ya zo da shi ba wannan abun da nake gani kenan. So cewa a dakatar da harkar crypto a yi waye ko ku a kirkiro da wani tsari nan gefe-gefe ba shine zai kawo tsari abun da ya dace ba. Abun da ya dace shine mu samu kanmu mu kanmu a cikin tsarin da duniya ya zo da shi mu kirkiro da tsaruka da za su amince da wannan wanda sai a samu kwanciyar hankali. Yanzu misali Central Bank ta kawo shi wannan inira. Na so iniran nan na ma yi celebrity na shi don manhajarmu na kuro har muna tunanin yadda za mu ɗora a kai. Amma sai aka ce mu ba za mu samu API da za mu ɗora a kai ba. Sai aka ce bankuna ne za a ba wa API. Kuma su bankuna suna da irin wannan manhajojin. So menene take sannan idan kika sake duba inera wato ba wai fa crypto bane. Wallet ne aka kawo wa mutane wanda kowa yana da shi mu kan ba kuro mu muna da shi. So menene ma ya zama wato dama da ita babban banki take da shi za ta shiga harkar abun da ya shafi ɗan kasuwa da suke samun kuɗaɗe ta hanyar juya kuɗaɗe a cikin tsari kamar yanzu masu yin fintech kenan. Muna da su Paystack, muna da su Flutterwave, muna da su Interswitch, muna da sauran bankuna da suke da wannan. Idan Central Bank ta shiga ta ce za ta yi abun nan da su anya ba competition take ba kuwa. So waɗannan matsalolin suna nan da yawa dole sai an magance tun da ba crypto ba ne. To menene shi? Me ya amfani shi? Dole ne mu gyara ta. Me gurin ce magwaninka bai iya ba.
Madalla, nan gaba kaɗan shirin matasa a duniyar gizo zai jiyo ta bakin hukumomi da suka dace don jin amsar tambayar Malam Adam Garba. Amma yanzu saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dakata sai wani makon da yardan Allah. A madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Labaran duniya a takaice.
A yau Lahadi ne aka zubge sojoji a kewayen birnin Bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan Iraki da jirgi marasa matuki dauke da makamai da aka kai hari gidansa. Harin dai ya kara dagula al'amura sakamakon kin amincewa da sakamakon zaben yan majalisar dokokin kasar da aka yi a watan da ya gabata. Jami'an tsaron Sudan yau Lahadi sun harau barkonan tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulkin da wasu gungun malamai. Suka yi a farkon wani taron kwanaki biyu na nuna rashin amincewa da yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Ɗaruruwan malamai ne ɗauke da tutocin da aka rubuta a ga mulkin soja tare da yin kira da sauya sheƙa zuwa cikakken mulkin farar hula a wani gangami a wajen ma'aikatar ilimi a Khartoum babban birnin ƙasar. Tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba ake yin zanga-zangar adawa da juyin mulki a faɗin ƙasar. Wanda ya haɗa dubun dubatar mutane a ranar 30 ga watan Oktoba da ya gabata.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikin mu ɗauke da wasu rahotanni. Haka zalika za ku ya sauraron mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata shafinmu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumansu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10:29 bis salam.